بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة من دساكي كسان شوا أولا fili da muke tattaunawa akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ba manta ba a zaman mu na ƙarshe muna tattaunawa ne akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da saukin sha'ani a cikin gidansa da mu'amalarsa iyalinsa hadisi ya tabbata riwayar Imam An-Nasa'i wata rana Abu Bakar ya shigo gidan Nana Aisha sai tarar da yara suna dan kada wato abun bugawa duk dindufa irin tasu yara mata kenan abokanan na Aisha suna kuma yin waƙe-waƙen su sayyidina Abubakar da gansu sai yayi kokarin ya kore su a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a ɗakin yana jin su yana lullube da mayafi yana jin abin da suke abokanan na Aisha ne a matsayin ta na yarinya ce karama yarinya ce karama su kawayenta ne sai suka zo bai ce musu komai ba yi shiru yana kwance a wata riwaya aka ce fuskarsa tana kallon wato bangaren ɗakin ginin ɗakin sai ga Abubakar ya zo kuma a ranar idi ne cikin kwanakin idi ne Abubakar ya daka musu a ce su tashi su fita ga annabi yana cikin ɗakin suna wannan suna yan waƙe-waƙensu na yara sai manzo Allah ya juyo kan sayyidina Abubakar ya ce da'ahum ya ce ka kyale su ya Abubakar ka rabu da su da'ahuma ka rabu da su ka kyale su ya Abubakar ya ce innaha ayyamu eid ai waɗannan kwanaki kwanakin idi ne wa hiya ayyamu minan ya ce ka kyale su a lokacin annabi bai je aikin hajji ba yana madina so me za mu tsinta a nan wurin na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana barin kawayen matar shi ko kawayen iyalinsa suna zuwa gidansa amma yadda mun shesha karanta wannan kissar dangane da Nana Khadija ma Allah ya kara mata yarda da rahama so kun ga bai hantari waɗannan yara ba ce tunda kawayen Nana Aisha ne bari ya kore su ya musu fada bai wannan ba ashe yana da kyau wato mu ba wa iyalinmu matan mu wani privilege wato mu yi musu wani mu ba su wata alfarma kuma mu mutunta su mu girmama su ta hanyar kawayensu ma duk wanda yake da matarsa tana da kawaye na kirki to duk Allah kawayen matarka su fahimci kai din mutumin kirki ne su dauka cewa lalle miji irin ka shine miji amma ya zama mutum yana da kasawa yana da bushewa da kekashewar zuciya ta yadda kawayen iyalinsa za su dauki riwaya mara dadi su fada a kansa wannan ba daidai bane abu na biyu shine ashe sahabbai suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yanzu Abubakar ya zo ya tarar da waɗannan yara ya ga cewa bai dace ba a ce annabi yana nan suna wannan abu na gaba shine ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana kauda kai akan wasu abubuwan yana gani sai shiru ya kyale ya bar mutane abu na gaba shine ashe dai manzon Allah ya aure Nana Aisha tana yarinya karama tunda yau ga kawayenta nan kanana suna zuwa suna yan kade kade ka tuna yara yan mata da za su zuwa suna yan waki waki ai lalle kam yara ne kanana sosai wannan in ya nuna mana wani abu ya nuna mana wato saukin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kyautata mu'amalarsa ga iyalinsa da rashin kuntata musu da yawa akwai matan da suna kuka da mazajensu dangane da kuntata musu da suke yi wallahi wani abun idan ka ji hankalinka bai zai iya dauka ba bashi da dadi kwata kwata mutum kaga yazo yana ainihin wato takurawa iyalinsa takurawa ta huce hankali wata mata ta bugo waya tana tambaya mijinta baya mata magana duk abin da take da bukata sai dai ta rubuta a takarda ta je ta ajiye masa. Shi yafi karfin yayi mata magana, sai dai kawai in dare yayi ya neme ta, idan na mata kararrawa ta zo ya biya bukatarsa kawai. Wal iyazu billah, irin wannan kasawa, irin wannan mummunan dabi'a. Amma in za ta buƙaci kayan amfani na gida, wani abubuwa da za a yi wa yara, to ita ba ta da kimar da za ta zo ta yi masa magana ya amsa, ba zai yi ba. Sai dai ta rubuta mai wato takarda ya zo ya saurara ko ya karanta. Shi ma kuma da amsa sai kirkirkirkir, tunda dan boko ne ya yi rubutu, ya rubuta mata ya jefa mata. Akwai wanda baya da lokacin da zai tattauna da ita kwata-kwata, ba ta isa ma ta bude baki ta ce ya yi mata wani abu ko ya yi wa gida wani abu ba. Akwai waɗanda wallahi sai dai su tura musu yaransu, ‘ya’yansa su ake tura su je su nemo wani abu a wurinsu, amma matarsa ba ta isa ta je ta faɗi buƙatarta ko buƙatar gida a wajensa ba. Wallahi sai dai a tura masa ‘ya’yansa. ‘Ya’yan nasa ma watakila sai ‘ya’yansa mata, ‘ya’yan nasa mata ma watakila sai ‘ya’yansa mata da suke aure, su ma suna gidan wani. Ko kuma wani kuma za a ce sai dai babban ɗansa ne ya isa masa magana kawai. Wani kuma sai dai a tura mai ƙananan yara, su ne za su ce baba ai mana kaza, ai mana kaza, to lokacin zai. Amma in dai matarsa ce ta ce yayi, wallahi ba zai yi ba. Ya jama'a, yanzu wannan kuma addini ne. Yanzu wannan ya kamata, kuma ya kamata mu rayu irin wannan rayuwa da iyalanmu. Galiban abin da yake damunmu rashin karanta sunna ta annabi. Kisa ita sunna din nan wato hantsi ce leƙa gidan kowa. Duk inda ta dira sai ta yi aiki. Wani lokacin za ka zo ka ga ana magana sai ka kamar da ka yi aiki. Saboda me? Wala Allah baka wazzafa ta a cikin rayuwarka ba, baka aikata wannan sunna din a rayuwarka ba. Kisa Allah ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera. Hakika kyakkyawan koyi ya kasance tare da ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, ga wanda yake tsammanin gamuwa da Allah lafiya. Akwai wanda yake abinci da mun baya cin nasa, baya cin ma na gidan shi, saboda ina jin tsoron kada a sa masa guba a kashe shi a ci gado. Akwai su da yawa. Akwai wanda kuma matacce bata isa ta yi abinci ma ya ci ba, ba wai dan yana jin tsoron za a yi masa illa ba, a'a bata isa ta yi abincin ne ma ya ci, ba ta da wannan kimar. Wacce take da kima, take da matsayi, ita ce ta bakin titi wacce take abincin sayarwa. Abincin sayarwa ya fi masa daɗi, zai kawo cefa ne, zai kawo komai, amma matarsa ba za ta yi abinci ya ci ba. Duka wannan Hausa Fulani muna da irin waɗannan munanan ɗabi'u marasa kyau da muke mu'ayasha da mu da iyalanmu, muke ainihin wato rayuwa da su a haka, da daɗi ko ba daɗi. Allah gyara mana halinmu. Khairukum khairukum li ahlihi, in ji manzon Allah ya ce wa ana khairukum li ahlihi. Mafi alkhairi a cikinku shi ne wanda ya fi kyautata wa iyalansa. Kuma annabi ya ce ni ne mafi alkhairi a cikinku dangane da kula da iyalina. Wannan fili yana tattaunawa ne akan kula da iyali da koyi da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin farin ciki da farin cikin iyalinsa, kamar yadda Nana Aisha ta ce, ‘yan uwana, ƙawayena mata sukan zo su kawo min ziyara a gidana a ɗakina, idan suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yi ƙoƙarin su tashi za su tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake nuna musu ma ya ce ku je ga titan. Annabi shi idan suka zo neman Nana Aisha shi yake ma nuna musu ya ce ga ta nan, ba irinka bane, watakila da gidanka ba wanda ya isa zo, ba wanda ya isa zo gidanka, la danginta wa la danginka wala kowa. In an yi magana ka ce wai kule kake, wai addini kake, a'a ba laifi mutum ya sa ka'ida da doka a gidansa, amma kada abin ya zo ya shiga kuma haƙƙin shi abokin zamanka. Yanzu ka ajiye mata ka rufe ta a gida kwata-kwata, ba wanda zai zo wajenta, kowa ba zai zo ba, haba ai akwai cutarwa kwarai da gaske, akwai shiga haki kwarai da gaske. Yana da kyau ka bata dama yan uwanta da ka amince da su su zo, yan uwanka da ka amince da su su zo wajen ta su gaishe ta. Ita ma lokacin a bata dama ta je ta gaida iyayenta, a bata dama ta gaida yan uwanta, a bata dama ta gaida kawayenta. Inda kaga ya dace, inda kaga ya kamata, ba za a keta maka dokar ka ta aure ko dokar Ubangiji ta aure ba. A wata riwaya Nana Aisha tace kuntu al'abu bil banati fi baitihi, ina yin wasa da irin ya tsana din nan a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ya tsana yar baby muke cewa. Nana Aisha tana da irin wannan yar baby din, tana wasa da shi. Kun ga wannan shi ma dai yana da nuna mana yarinta cewa lalle Nana Aisha din nan yarinya ce karama, ba ta da zurfin shekaru. Tace a gidan Annabi yana kallo, zan zo ina wasa da kayan wasa na yara. Duk Aisha tana yi. Kamar yadda ya zo a cikin riwaya ingantacciya, a lokacin da aka yi wa Nana Aisha sharri, za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala, aka yi mata kage na cewa ta yi zina din nan, hadisul ifk da wanda Imam Bukhari ya ruwaito. Cikin shaidar da matan Annabi suka bayar a kanta, wasu daga cikinsu cewa haba, yau ina za a danganta wannan mummunan aiki na ashaga na Aisha, wanda yarinya ce karama nan, za mu zo mu ba ta aikin abinci, aikin gari, yazo tana gyara garin har tana wasa da shi, garin da za a ci abinci a gidan Annabi tana wasa da shi, har dabbobi su zo su same ta ta yi bacci a cikin garin, sai fa a zo a ɗauke ta, a ɗauke garin, hannunta yana tana wasa da shi bacci ya ɗauke ta a cikin wannan garin, dabbobi ma su zo su cinye, ba ta sani ba tana bacci. Allahu akbar. Allah ya ji ƙanna na Aisha, mata Annabi sallallahu alaihi wa sallam. So Annabi ya kasance yana ba ta dama tana yin 'yan wasanni. A nan abin da muke so mu ce shi ne, yayin da mutum zai iya yiwuwa wataƙila wani ya auro yarinya ƙarama, kada ka auri yarinya ƙarama mai ƙarancin shekaru, ka kawo ta gida ka ce za ta rinƙa mu'amala kamar uwar gidanka wata cike da shekara 47. A'a, idan kai haka ba ka yi mata adalci ba. Waccar babba ce, uwa ce, tana ma da jikoki, wannan ko wataƙila ba ta fi jikan ita wannan matar taka ba. So dole ba mamaki wata ran wato za ta yi wani abu wanda yake ba daidai ba na yarinta. Kar ka rufa ta da zagi da cin mutunci da hantara, ka ce mahaukaciya kawai ke da baki san ya kamata ba, ke baki da hankali ne, baki san kin yi aure ba. A'a, kada kai haka, sai a rinka nuna mata a hankali a hankali. Kamar yadda take budurwa karamar yarinya, to haka zuciyarta ma take budurwar zuciya, kwakwalwarta ma kuma haka take budurwar kwakwalwa. Komai nata wato gradually, a hankali a hankali a hankali yake developing, yana ci gaba, yana tafiya, yana tafiya. Ba zai yi a ce ka haifi jariri a yau yau kuma wai ka ce wai sai ya maka aikin dan shekara 15 ba. Idan kai haka ba kai adalci ba, kuma za a ce akwai matsala a tattare da kai. Ba zai yi a ce mutum yanzu-yanzu ne je shuka ainihin masara a gona, ya ce kuma yana jiran yanzu-yanzu ta fito daga talinsa ko magirbinsa ya girbe ta ya ci gaba da amfani da ita ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Rayuwa ba ta gadar da wannan ba, yan uwana. So a kula da yarintar mata, yayin da mutum ya aure yarinya tana da ƙarancin shekaru, to shikenan sai ya kula, ya kyautata mata mu'amala, ya rene ta, ya tarbiyyance ta ta yanda za su ci moriyar rayuwar auren gabaki ɗaya. Za mu tsaya nan rabin lokaci insha Allah ta'ala, sai mun sake dawowa karo na gaba insha Allah. Yawwa, barkamu da sake kasancewa da muke tattaunawa dangane da irin yanda Nana Aisha take yan wasanni a gidan mijinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sane kuma yana ba ta dama. anan abinda zamu iya fahimta bayan abinda muka fara faɗa shine kula da shekarun mace da yanda ka daure mace mai shekara 17 ba daidai take da 'yar shekara 35 da ka aura ba ko 'yar shekara 30 dole ya zamanto mu'amalar ta sha bamban za su iya maka wani abu musamman ita mai karancin shekarun wani abu wanda yake na yarinta ne kwarai sai ka kula da yarintarta tunda yarintar ta sa ka dauko ta yarinta kake sha'awa ka dauko ta to sai kai hakuri kuma da wato consequences abubuwan da yarintar za su haifar maka na wato na rashin jin dadi kuma wannan yana nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada dama ga ainihin matansa su yi 'yan wasanni a cikin gida kenan kuma malamai suka ce ya halatta a ba wa yaro dama ya wasa da wannan yar baby ko ya tsana da ake wasa da shi a gida duk da cewa akwai ra'ayin da yake cewa a dan balle wato wani bangare na halittan shi wannan ya tsana ko yar baby kada a bashi da cikakken halittarsa bayan wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yana bukarin ya rabauta ya amfana da farantawa iyalinsa sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma yana musu wasa shi kansa iyalansa yana musu wasa kuma yana musu abin da zai sanya musu jin dadi a ainihin wato a cikin zukatansu shi ma wannan kissar ta faru akan Nana Aisha kamar yadda Imam Al-Albani ya ambaci wannan riwaya a cikin Ghayatul Maram ya inganta ta manzo Allah ya dawo daga yakin wato daga wani yaki ba zan iya tuna wato wani yaki bane ba ya tarar da Nana Aisha tana wasa da irin dokin yara din nan ta je ta samu irin doki na yara amma mai fuka-fiki kula da kyau yara suna da irin doki da suke suna hawa ba na kara ba doki dai haka wanda ake yin sa kamar doki to amma ita nata dokin sai aka yi mata shi mai fuffuke ne guda biyu a tattare da shi ta yi tana amfani da shi sai ta boye shi a bayan labule haka sai iska ta daga sai ta wato sai ta bayyana wannan dan doki nata da take wasa da shi sai Annabi ya gane ce a sai ce meye wannan sai Nana Aisha sai ta ce mata ai ya'yan yarana ne da nake amfani ko nake wasa da su ko doki na ne da nake wasa da shi a ciki doki yana hada da irin wato ya tsana da Nana Aisha kayan dai wasa irin na yara dan Nana Aisha tana da kayan wasa aka kawo ta a gidan yaro da yake da shekara shiri shekara bako ai dole wannan wasanni amma haka Annabi ya hakura ya aure ta ya ci gaba da renonta sai ce ah me wannan kuma naga doki amma kuma me naga wani abu a bayansa ma hadal ladhi alai sai ta ce janahani fuka-fuki ne mana guda biyu sai manzo Allah ya ce ah farasan lahu janahani ko farasul laha janahat ko janahani ya Aisha an taba yin doki kuma da fuffuke ku duba yadda manzo Allah yake ya tadarraji ma'aha yana tafiya tare da ita suna magana yana binta a hankali yana mata magana din irin ta yara din yace kuma yanzu doki kuma da fuffuke guda biyu sai ita Aisha din saboda tana da gwagwalwa akwai yarinta amma akwai gwagwalwa a tattare da ta ce awa ma samita annahu kana li Sulaiman bin Dawud khailun laha ajnihatun yo ah baka taba jin labari bane ya kai Muhammadu cewa Annabi Sulaiman yana da dawaki kuma dawakin sa ma suna da fuffuke kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fashe da dariya hatta badat nawajizuhu har sai da hakwaransa suka bayyana yayi dariya sosai sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu lura da wannan kissa din abinda take nunawa kenan Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan bi iyalinsa har su yi wani abu na ban dariya shi ma a yi dariya da shi a gida wanda tsakani da Allah wataƙila kai a gidanka ba haka kake ba sam ba a taɓa jin kana dariya da kai da iyalinka ba ba a ji sam kaga wannan ba daidai ba ne kuntumewa bata rai nuna kullum mutum wai a turbune yake wallahi wannan ba zai kai mu ga komai ba ku yan uwana kullum ana so mutum ya zamanto mai faranta iyalansa sallallahu alaihi wa sallama abun koyi ne gare mu bayan wannan yan uwana annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da aka ruwaito yana a gidansa shine baya bayyana ko yada sirrin iyalansa baya yada sirrin iyalansa yana kiyayewa sirri na iyalansa ba mutum ne yufshe sirri ba riwaya ta zo a cikin sahih muslim dangane da abin da ya shafi harkar jima'i da kusantar mace wanda Allah sallallahu yana cewa yana daga cikin mutanen da suka fi kowa sharri a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashin alkiyama ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha mutum ya sadu da iyalinsa alaka ta gudana ta aure a tsakaninsu amma kuma yazo ya yada sirrinta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan yana daga cikin mafi sharri a cikin mutane riwaya Sheikh Nasiruddin Albani Allah masa rahama yayi magana akan wannan hadisi din da cewa dai mafi inganci abinda malamai suka faɗa shi ma Albani ya faɗa hadisin yana da daraja ta hasan akwai magana akan hadisin da cewa Imam Muslim ya faɗa shi malaman hadisi sun yi magana akan isnadi na hadisin amma dai hadisin ya inganta annabi ya tsoratar da mu mutum ya rinka alaka da iyalinsa yazo yana yadawa a nan gurin za mu kula da abubuwa kamar haka akwai mazan da ba su da wato ba su da linzami a bakinsu abun mamaki malam mutum ya je alaka ta aure da iyalinsa yazo ya zauna a dandali wajen shan shayi gabaɗaya ya bude komai ya bayani wannan abun la insaniya a ciki babu mutuntaka a ciki mutum ya zubar da kimansa ya zubar da darajarsa kuma wannan kuskure ne akwai wanda jira ake su zo an hadu a wajen abokane ko a maciya ko wajen shan shayi ko a kasuwa ko a club ko a dandali ko wajen wasanni ko wajen abu inda za a zauna a hira to shi kuma bi idnillahi goganka sai ya debo abin da yake da iyalinsa gaba daya ya yada wasu kuma yan zuga suna nan a gefe ana Allah ka amma fa wani kaza kaza ana ta loda shi na loduwa kuma kana fada cikin fushin ubangiji kana shiga cikin layin mutanen da suka fi kowa sharri a rayuwa haramun ne ya jama'a yada asirin alakar aure wani daidai da halittar matarsa da Allah ya mata wallahi sai yazo ya gaya abokanansa abinda yake yi sai yazo ya gaya abokanan shi saboda babu tarbiyya diniya islamiyya tarbiyya ta addini ta musulunci babu ha kuma a cikin matan ma akwai wanda ake samu suna da wannan muguwar dabi'ar mace ta zo ta zauna sai ta yi yada alakarta da mijinta idan mai rauni ne sai ta gaya wa kawayenta gaba ɗaya mijinta mai rauni ne idan kuma mijinta ba mai rauni ba ne sai ta yada wa mata ƴan uwanta ta gaya musu gaba ɗaya ga yadda suke musamman ƴaƴan wannan zamani ƴaƴan zamanin nan wannan zamani Allah ya gyara mana zamanin ƴaƴan da kunya ta yi karanci a cikin ruwan idansu wanda ba su dauki komai kunya ba ko me za su iya ba abin da ya dame su da an san mace da kunya yara ƴan mata kunya aka san su amma yanzu turawa sun lalata mana tarbiya kafirci ya shiga cikin zukatan mutane an fushi awar rayuwar turawa saboda sama da rayuwar da addini ya shirya mana wa mu da iyalanmu so za ka ga mace ta zauna a dandali ta miƙe kafarta kurin cikin ƴan uwanta wata a makaranta a aji take gayawa kawayenta abin da suke da iyali da mijin da mai gidanta akwai wanda a gidan biki saboda wulakanci a gidan biki za ta je ta zauna a tsakiyar mata tana yada abin da take da mai gidanta tana kwatantawa ƴan uwanta mata ana mata tafiya ana cewa wance ba mu sirrin wance da Allah ba mu sirrin mu ji subhanallahi alazim wallahi ki ji tsoron Allah ki gyara halinki ya kiyar uwata kafin ki gamu da ubangiji so duka bangarorin nan guda biyu suna yi to yanzu dai mun ji cewa a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya tsoratar kada ai haka manzo Allah cikin dabi'unsa da muka samu yana aikatawa da iyalinsa baya dukan iyalinsa sannan baya faɗin maganganu marasa kyau ga iyalin shi bai san wannan ba sallallahu alaihi wasallam ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu bi yadihi wa lam ra'atan wa la khadiman illa an yujahida fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arwaitu bai taba daukan wani abu yadda ka da hannunsa ba la mace wala hadimi ko me masa aiki annabi bai taba dukan shi ba ballantana ya dauki hannu ya dikima ta sa annabi bai taba yi ba sallallahu alaihi wa sallam baya yi ba dabi'ar sa bane ya ce masu dukan mata laysa ulaiika bi khiyarikum wata rana sabai akai ta dukan mata akai ta dukan mata mata suka kawo kara suka ce ya manzo Allah mata mazan mu suna ta dukan mu annabi ya ce duk wanda yake dukan matar sa baya cikin zababbu yanzu dayan ku baya jin kunya inji annabi sallallahu alaihi wasallam ka daga hannu ka daki matar ka kuma da daddare ka neme ta da wannan uslubin annabi ya faɗa zance mai shiga jiki ka daka ta ka dake ta sannan ka zo ka lallabe ta da daddare ku yi alakar aure da ita baka jin kunya ya kai dan uwa so annabi baya wannan sallallahu alaihi wasallam kamar yadda riwaya ta tabbata cikin sahihi muslim sai dai in jihadi zai annabi ba a taba shi ba shi a karan kansa wa ma nila minhu shay'un qattu fayantaqimu min sahibihi a taba shi akan kansa wai ya dauki fansa annabi baya yi illa an yuntahaka shay'un min maharimillah sai dai in alfarmar ubangiji dokar Allah aka keta to a lokacin annabi yana yin magana fayantaqimu lillahi azza wa jal sai ya dauki fansa saboda Allah ba wai dan kanshi ba Allahu akbar a wata riwaya aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ma haqqu zawjati ahadina alai yi menene haƙƙin matar ɗayan mu akan shi manzon Allah ya ce an tut'imaha idza ta'imta ka ciyar da ita idan ka ci abinci haƙƙin matarka ne akan ka wa taksuha idza ktasaita kuma ka tufatar da ita idan kai tufafi wala tadribil wajha wala tuqabbih annabi ya ce kada ka rinka dukan fuskar matanka kuma kada ka rinka gaya mata mugayen maganganu wala tahjur illa fil bait sannan kuma in zaka kaurace mata kada ka kaurace mata face a cikin gida shine zaka kaurace mata amma ba wai ka kaurace mata ka tafi kai tafiya ka bar gari ba ka koma wani wuri Allah ya gyara mana halin mu anan zamu dakata saboda gurewar lokaci insha Allah ta'ala sai karu na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh